barkan mu da saduwa a wannan rana mai albarka, rana ta nawa ne ga wata yau, Malam Musa? 21 ga watan 8 shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara, wanda ya daidai da 14 ga watan 3 shekara ta 2023 miladiya. A wannan wuri mai albarka domin yin tsokaci a kan abin da ya shafi hukunce-hukunce na wato tun daga wankan mamaci wato gawa kenan, yanda ake wato wanke gawa, ake yi masa wanka addinin musulunci bisa sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haka kuma yanda ake yi masa sallah wato bayan an yi masa wanka, da kuma wasu ababe da ya gamata kowanne daga cikin mu ya sani akan wato abin da ya shafi mamaci tun lokacin da ake ganin alamar mutuwa ta zo masa. To insha Allah ta'ala za mu fara bayani a takaice akan waɗannan ababe. Idan muka gama, kamar yadda na yi ma Malam Musa bayani, ya gamata ya zo da kayan aiki tun da shi abin da ya shafi sallan gawa da kuma yi mata wanka abu ne wanda yake duk yanda za a yi theory, wato za a yi shi a karance, ba za a samu gamsuwa ba sosai wato da kwarewa idan ba a yi practical ɗinsa ba. To shi yasa muka ce to ya gamata a zo da kayayyakin nan, ban san ko Allah ya sa sun halarto da dukkan ababen da muka ce ba. To idan mun gama bayani a takaice, abubuwan suna da yawa, malamai ma'abuta ilimi sun yi rubuce-rubuce a kan wannan maudu'in. Daga ciki akwai babban malami na hadisi wanda bai rike da rasuwa ba, fadilatul Sheikh al-Muhaddis Sheikh Nasiruddin al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, yana da shahararren littafin Ahkamul Jana'is. Haka daga cikin magabata kusan a kalla ka samu wani malami babba na hadisi wanda suka yi rubuce-rubuce tun daga su Imam al-Bukhari har su Imam Muslim da ashabu sunan al-arba'a da wanda suka zo bayan su Musannaf, Masanid da sauransu, face sun yi tokaci akan abin da ya shafi wato wankan gawa da kuma yi masalla gawa sallah din. To saboda haka maudu'i ne wanda yake shahararre a wajen malamai ma'abuta ilimi, sun daɗe suna tattaunawa a kansa. Haka waɗanda suka yi rubuce-rubuce bayan su da fiqhul maqaran da sauransu duka sun tattauna wannan mas'ala, ire-iren su Ibn Rushd a littafin sa Bidayatul Mujtahid, haka wanda suka zo bayan su ire-iren su Abu Malik a fiqhus sunna da sal Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi a cikin littafin sa Kitabul Azkar, shi ma ya tattauna waɗannan mas'aloli. Haka kuma ire-iren su Sheikh Siddiq Khan wanda bai daɗe da rasuwa ba, a cikin littafin sa Rawdatun Nabiyya a sharhin Durarul Bahiyya, shi ma duka ya tattauna wannan mas'ala ɗin, wato mas'ala ta wankan gawa da kuma yi mata sallah. Ya ƴan uwa, na yi farin cikin haɗuwa da ku wanda kun zo sassa da dama na Najeriya, jihohi da dama. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya haɗa fuskokinmu a wannan wuri mai albarka, ya haɗa fuskokinmu ranar tashi alkiyama a cikin aljanna, kuma ya maida ko gidajenku da garuruwanku lafiya, ya sanya mu abin da za a ji albarka, kuma ya yassare muku wato isar da wannan saƙo zuwa ga jama'an da kuke jagoranci can a garuruwanku. Abu na farko shi ne, yayin da hukuncin farko, yayin da mutum yake da mara lafiya, idan ya je asibiti ko ya je inda yake ya ga alamar mutuwa ta zo masa, to abinda ake so ya yi shi ne ya yi ƙoƙarin laƙana masa wato kalmar shahada, ya yi ƙoƙarin wato koyar da shi ko yana karanta masa kalmar shahada, shi ma yana wato maimaita wannan kalmar. Abinda ake so shi ne idan mutum zai mutu ya cika da me, wato kalmar shahada ita ce kalmatut tauhid, wato la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. to saboda haka hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun tabbata da dama a cikin sahihaini da sauransu dukkan wanda ya mutu ya kasance ya mutu da wannan kalma insha Allah ta'ala ana kyautata masa da san samun tsira ranar tashin alkiyama shi yasa kisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da babansa wato Abu Talib wanda hadisin Sa'id ibn al-Musayyab kowa ya san hadisi shararre ne wanda ya zo cikin sahihai saboda ya kasance yana baiwa annabi kariya to sai annabi da mutuwa ta zo masa ya shiga wurin sa ya kokarin yaga cewa karshen abin da zai faɗa shine la ilaha illallah amma yayi ta kokarin cewa ka faɗi wata kalma wanda idan ka faɗe ta ranar tashi alkiyama zan kafa maka hujja da ita a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to matsalan da aka samu a lokacin a gefen wannan mutumin akwai Abu Jahal da su Abdullah ibn Umayya to lokacin idan annabi ya dan fito sai su ce a targaba an billahi Abdul Muttalib shin yanzu za ka bar addinin babanka da iyayenka da kakanninka to falan yuzala yutarriranihi hatta kana akhir ma qal wato ana ala millati Abdul Muttalib subhanallah wasu gushe ba suna ta gamsar da shi kada ya kuskure ya furta kalmar shahada har karshen abin da ya faɗa kamar yadda hadisin ya zo shine shi yana akan addinin wato iyayensa annabi abin ya mai damuwa sosai wanda ya shiga cikin damuwa saboda Abu Talib ya kasance yana bashi kariya sai annabi ke cewa ba zan gushe ba ina nema ma gafara matukan ba a hana ni ba annabi ya ta nema masa gafara ana nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya da ta zo cikin suratul tauba ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wato baya dacewa ga annabi da wanda suka yi imani su dinga nema ma waɗanda suka mutu akan kafirci wato neman gafara ko da makusanta ne zuwa gare su to tun daga wannan lokacin sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya daina nema masa gafara haka Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin amma an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani me ka amfana ma Abu Talib da shi kasancewa ya kasance yana son ka yana ba ka kariya sai annabi ya ce in ba don ni ba da yana can kasan wutar jahannama amma sanadiya na wato aka dan sassauta mai azaba aka sanya shi a saman wutar jahannama to saboda haka dai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fa'aitar da duk wanda yake da mara lafiya idan mutuwa ta zo masa yayi kokarin maimaita masa wannan kalma shi yasa ya tabbata hadisin annabi sallallahu wa salamu alaihi annabi yake cewa laqinu mautakum la ilaha illallah wanda ya zo cikin sahih muslim da sunan abi daud da sunan nasa'i da tirmidhi da ibn majah kuma abinda ake so idan ka karanta wannan shi ma ya karanta shi kenan ba sai ka maimaita ba sai dai idan bayan da ka karanta ya karanta wato ya zo ya kara wasu maganganu to dole za ka kara lakana masa wato za ka kara cusa masa wannan kalma babban ji abinda ake so ya kasance karshen abinda zai faɗa a rayuwarsa ita ce kalma ta shahada sai abu na biyu a gurguzuwa yan uwa ana so idan ka zo ka samu dan uwanka bai da lafiya ko kuma wato Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa wasu malamai ma Abu Sa'id suka ce ana so a dan karkatar da shi zuwa ga gabas wato ya kalli ina ya kalli gabas shine abu na biyu daga cikin hukunce-hukuncen abinda ya shafi wato ladubba da hukunce-hukuncen abinda ya shafi mara lafiya har zuwa wato mutuwarsa a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata lokacin da ya zo madina ya sami sahabi wanda ya yi tambaya akan sahabin da ake kiransa al-bara ibn ma'ruf sai ya ce ina al-bara ibn ma'ruf sai sahabi suka ce ya rasulallah aika wannan bawa allan ya rasu sannan ya yi wasici wato a baka thuluth na dukiyarsa wato ɗaya cikin ukun dukiyarsa ya yi wasici a baka wannan kaso na cikin dukiyarsa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni wannan bawa allah a yi kokari wato a a karkatar da shi a zuwa ga al-qibla, ya ishara akan su karkatar da shi zuwa ga al-qibla. Ina fata an gane ko? To sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi wannan Bara ibn Ma'ruf din daga cikin wasicin da yayi shine ma yayi wasiya akan cewa wato a dan fuskantar da shi zuwa ga ina, zuwa ga al-qibla. Da aka baiwa annabi labari sai ce asaba al-fitra, wato yayi daidai da addinin musulunci. Abin da ya faɗa daidai ne, yayi daidai da koyarwan wato addinin musulunci. A wannan lokaci sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya masa addu'a yace allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannataka. Wannan hadisin yazo a cikin mustadrak na Abu Abdullah al-Imam al-Hakim, haka yazo cikin sunan al-kubra na al-Imam al-Baihaqi rahmatullahi ta'ala alayh. Har a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa fa in mutta mutta ala al-fitra, wato a wannan riwaya annabi ya same sa a lokacin yana cikin jinya ne na rashin lafiya, wato bai karasa wato bai mutu ba, amma dai ga wasicin da yayi da annabi ya shiga wurin sa sai yake ce masa fa in mutta wato mutta ala al-fitra. Sai abu na uku da ake so shine yayin da mutum yake da mara lafiya sai ya je ya same sa cewa ya mutu ya rasu, idan ya same sa cewa Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ransa, to ana so wannan lokacin sai ya idanuwansa, ko kai ne kake jinya, ana so sai ka dan rufe masa idanuwansa haka. An gane ko? Saboda idan mutum ya mutu idanuwansa suna raguwa sama ne haka. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan mutum ya mutu قال الشق إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قبض الروح وتتبعه البصر ذاك وتأتوا لأن إذا نون سنة بين ونرن أكثر مسا شين إذا مات الإنسان تبعه البصر. وأن حديث يازوج كن صحيح مسلم هكا يازوج كن سنن أبي داود. Toshe yasa daga cikin ladubba ana so idan ka samu mace dan uwarka ko kai kake jinyarsa, Allah subhanahu wataala ya karbi ransa, sai ka dan wato rufe masa idanuwansa haka, saboda kallon nan da yake wato yana bin wannan ransa ne da aka zare masa. Abu na hudu da ake so shine ana so idan ka zo ka samu dan uwanka ya rasu, a ko wani ma dai ko ba dan uwanka ba, ko da daga cikin wato musulmai ne, ana so ka yi masa addu'a. An gane ko? Addu'a na neman gafara. Shi yasa ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadisin wato Ummu Salama, lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya samu wato Abu Salama ya rasu, lokacin da ya rasu sai kasance a wuri an samu wato hayaniya sosai, mutane suna ta wato kai komo, ana tafuwa da su meye da sauransu. Sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa la tad'u ala akhikum, wato kada ku yi masa faɗi kalmomi marasa cewa wanda zai kasance sun yi muni wato a kansa. An gane ko? Yace la tad'u ala akhikum illa khair, wato in za ku yi masa addu'a, ku yi masa addu'a na alkhairi, amma kada ku dinga wato faɗan munanan kalmomi ko kuna kuwa ko kuna me a faɗan ire-iren suwayo Allah na da sauransu ne, na mutu na lalace me, waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke haramu, wato baya dacewa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kada su aikata haka. Sai annabi yayi ma Abu Salama lokacin addu'a, Allahumma ighfir li Abi Salama وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقله في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافصح له في قبره ونور له فيه. وان ادعى شيني النبي صلى الله عليه واله وسلم ييما ابو سلمة اصلنا ادعو الى داما سنتبتا كما رد داما قار بيان سو نام مشي وان دقى سنوة ان سنتبتا ذاك ييما سادعى دا اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم نزله، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد حتى يزول صور عدوه وان بسكا wato tabbata. Sai abu na shida daga cikin abubuwan da ake so a yi mamana ci, wake na biyar ne ko? Abu na biyar shi ne idan ya kasance ka zo ka samu wannan ɗan'uwana ka yara su, idan ka same sa yara su wato an lullube shi, to za ka ɗan iya cire wannan mayafin da aka lullube shi wato wanda yake daidai fuskansa, sai ka sumbace shi. An gane sumbata ko? Idan ka sumbace shi za ka ɗan iya, ko da ka ɗan iya sunsuna shi babu laifi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam haka ya kasance yana yi, an gane ki a lokacinsa, kamar yadda za mu karanta hadisai da dama a kan haka ɗin. To saboda haka ana so sai ka ɗan cire wannan mayafin daidai fuskansa, sai ka ɗan sumbace sa, ɗan yi masa kisata. An gane ko? To sannan ko babu laifi idan ka ɗan yi haka da hancin kai, wato ka ɗan shinshine shi babu laifi a kan haka ɗin. Wannan shi ne sunna na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai abu na shida daga cikin ababen da ake so yayin da mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa, ana so a gaggauta wato a gaggauta yi masa wanka da kuma sanya masa littafani sannan da dinne sa. Hadisi ya tabbata na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hadisin Abdurrahman ibn Sakhr wato Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, kuma kowa ya san waye Abu Huraira, wanda asaba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, babu wanda ya kai shi tsaba da madaran ilimin hadisi da haddace hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda ya faɗa, kamar yadda ya zoce sahih in banda Abdullah ibn Amr ibn al-As. Saboda Abdullah ibn Amr ibn al-As kana la yaktubu ana la aktub, haka Abu Huraira yace, saboda shi ya kasance yana rubutawa ni kuma bana rubutawa, kuma kwata-kwata yayi rayuwa da Annabi shekaru ba su wuce shekara hudu ba tacal a doron duniya, amma ya tara ilimi mai dimbin yawa. Wannan cikakken sunan shi ne Abdurrahman ibn Sakhr al-Razi, kamar yadda Ibn Abdulbar ya faɗa a cikin littafinsa al-Isti'ab fi ma'rifati as-sahaba, haka su Ibn Hajar a cikin Fathul Bani da dai sauransu. Ya karɓo wannan hadisi, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa, ya ce asir'u bil janaza, wato yayin da mamaci ya rasu ku yi gaggawa wato wajen mai yi masa wanka, da kuma a shirya sa ku kai shi makwancinsa na asali wato na gaske wato matabbacinsa. fa in taku saliha, idan ya kasance wannan mutum bawa Allah ne, fa khairun tuqaddimunaha, to kuna jinkirta wato isar da wato sadan masa da rahaman da zai samu. An gane ko? Kaga tunda idan bawa Allah ne ana kyauta masa wannan samun ne, wato samun rahama, to kun ga alkhairan da zai samu cikin kabari da ni'ima, kuna jinkirta masa samun wannan alkhairan. An gane ko? Wa in taku wato ghayra zalika fa sharrun tad'unahu ala rikabikum, muttafaq alayhi. Idan kuma wato wannan mutumin ba salihi bane, to kun ga sharri kuke ajiyewa akan ne, akan kawunan ku. Ina fata an gane. To saboda haka ana so, wannan shine abu na shida, mamaci yana mutuwa a ce a bar shi sai bayan kwana biyu ko bayan kwana uku, wannan duka baya dacewa. Ana so a gaggawa wajen shirya sa a kai sa makwancinsa wato na asali. Abu na bakwai haka ne ko? Abu na bakwai shine idan yana da bashi, ana so a yi gaggawa wajen biya masa bashi. Bal farkon a addinin musulunci ma, kafin musulunci ya yaɗu lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idan mutum ya rasu aka zo wa Annabi cewa wannan ya mutu, zai tambaya shin yana da bashi? Idan aka ce yana da bashi, sai ya ce sallu ala sahibikum, wato ku kuje muku yi ma abokinku wato ne salla, shi ba zai yi mai salla ba. Daga baya kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo futuhat na addinin musulunci, aka samu buɗi addinin musulunci, sai kasance Annabi idan mutum ya bar bashi bai da abin biya, sai ya biya masa cikin me wato cikin dukiyar wato baitul mal wato na musulunci. An gane ko? Amma zance mafi inganci dai tun daga wannan lokacin bayan fusuhat na musulunci annabi sallallahu alaihi wasallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yi ma wanda aka bari da bashi wato yana yi masa sallah kuma yana daukar nauyin bashin ya biya idan bai bar komai ba an gane ko to kuma zance yafi inganci idan mutun ya mutu koda yana da bashi ba za a ce ba za a mai sallah ba za a yi masa sallah a je a binne shi to ana so in yana da bashi amma ayi sauri wajen biya masa bashi losu ma suna ga sai an fara biya masa bashi sannan idan akwai sauran kuɗi za a ciro sauran kuɗin nan a je a siyo littafani sai a yi masa littafani amma rizan ce yafi inganci ana farawa da littafani ne a je a binne shi sannan a sanya masa littafani sannan a biya masa bashi amma ana son gaggawa ne wajen biyan bashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu abu na takwas shi ne abinda muka yi bayani ɗazu na gabato muku da shi ne wato na mai na sumbatar ɗan mun riga mun yi wannan ko mun yi bayaninsa to sai dai dalili a kansa dama mun ce sunna ne na annabi dalili a kansa shi ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga wajen Usman ibn Maz'un lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa Usman ibn Maz'un wato sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya shiga wurinsa sai annabi ya same sa ya rasu annabi ya kuka kukan da shi ne hawaye ne wato ya farara ba wai ya daga murya bane a lokacin sai ya fare masa wato mayafin da aka sanya masa a fuskansa sai ya sumbace shi dai sumbace shi ina fata an gane ko da ya sumbace shi sannan kuma ya masa addu'a wannan hadisin ya zo cikin sunan Abi Dawud haka ya zo cikin sunan Tirmidhi haka ya zo cikin sunan Ibn Majah haka Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma lokacin da Ababakar yake ba da labari anna Ababakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wato Abubakar as-Siddiq Allah ya kara masa yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu wato da ya shiga wajen annabi ya sumbace shi an gane ko ya sumbace sa a fuskansa kuma wannan asari ne wanda yake malamai da dama daga cikin abota ilimi sun inganta shi kun ga sunna ne na annabi haka kuma sahabbansa sun kasance suna aikata haka abu na takwas haka ne ko abu na takwas shi ne البكاء على الميت ما لم يكن مصحوبا للسياح واتو إذن أكيم مصر الرسوة هذا لي في واتو يزبط دا حواي سبيل دامون ليكي دامون سا أنغانيكو دامون ليكي دامون سا باب لي في يفوكا أما أبن دا باعصو أبن دا وسكي مسمى ماتا سنا تجا مريا سوسي سنا فوا سنا ويونا بنو ناموت ناي كذا كذا wannan duka al'amura ne na mutanen jahiliya wanda yake baya harasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa shi yasa lokacin da an annabi ya rasu wato ibrahim kamar yadda hadisi ya zo hadisin anas bin malik wanda ya zo cikin sahih al-bukhari sannan ya zo a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya je wajen ɗansa Ibrahim ya rasu sai damuwa ta kama sa sai sahabbai suka ga cewa ga hawaye nan yana ta kwarara na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai su Abdurrahman ibn Auf suka ce ya rasulullah ba yin kuka haramun bane kai kuma mun ga kana kuka sai annabi ya ce a'a ai wannan kukan da nake kuka ta rahama ce ta jin kai ne ta tausayi ne kuka ne wanda yake nuna wato imani da tausayi da jin kai ba wai kukan da yake haramun bane kukan da yake haramun shine na tsaga murya ana faɗin kalmomi marasa kyau yace yabna awf innaha rahmatun wannan jin tsaye ne wato wannan tausayi ne sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa wannan kalmomi innal ayna tadma'u wal qalb yahzan wa la naqulu illa ma yurji rabbana wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun abinda kalmomin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa kenan haka an samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da sa'ad ibn ubada ya rasu wato shi ma an samu wato yayi irin wannan fukan ina fata an gane wannan hadisi ya zo cikin wato sahihaini sahihul bukhari wa muslim sai abu na tara shine makusancin mamaci wato yayin da aka kawo maka labari cewa mahaifinka ya rasu ko mahaifiya ko wani dan uwa naka ko da naka abinda ake so mutum ya fara faɗa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma ko bi miqdar an gane ko sai mutum kuma wato yayi masa addu'a sai mutum kuma ya rungumi wato kaddara yayi hakuri amma ba a so wato mutum ya daga murya yayin da yaji cewa a wani dan uwana sa ya rasu kalma ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa idan ka rasa wani wato masoyi naka kai wannan addu'a Allahumma ajirni fi musibati wa khulufli ko akhlifli khairan minha wato Allah subhanahu wa ta'ala zai musanya maka da wanda yafi wannan alkhairi insha Allah ta'ala inda kai wannan addu'a cewa ya Allah ka bani kariya da ikon wato hakuri da dangana akan wannan musiba da ta same ni sannan ka musanya mani da abin da yafi wannan alkhairi to Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah zai musanya maka da abin da yafi wannan alkhairi bi idnillahi ta'ala abu na goma shine an-niyaha wato kukan da muka ce laifi ne mutum yayi kuka ya daga murya da abubuwan da mata suke yi na yaga tufafi da kuma yaga hijabin su da cira kaya ma wasu da cira ɗankwali da sauransu wannan duka abubuwa ne waɗanda suke baya dacewa haramun ne shi yasa hadisi ya tabbata hadisin Abu Malik al-Ash'ari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ababe guda uku daga cikin abubuwan da wasu daga cikin al'umma na suke yi wato abubuwa ne na mutanen jahiliya daga ciki ya faɗi irin matan nan masu aikata haka kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayani idan ba su tuba ba ranar tashi alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar da su zai musu azaba sosai an gane ko haka hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa laysa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-jiyub wato duk wanda yake marin kansa yayi kace-kace da jikinsa ya ga nan wato baya tare da mu shine laysa minna man latama al-hudud wa shaqqa al-jiyub wa da'a bi da'wati al-jahiliyya wannan hadisin ya zo cikin sahihain wato sahih al-bukhari da muslim saboda haka ba a so mutum ya faɗi waɗannan kalmomi ya ɗan uwa amma matsalar da malamai suka tattauna shine wannan kuka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idan ɗan uwanka ya rasu kai irin wannan kukan to shi za a yi masa azaba da me da wannan kukan da kake yi masa to sai malamai suka tattauna matsala a nan a cewa sai an samu wani hadisi kuma wanda ya nuna aka san haka an gane ko da malamai suka a cewa in dai ba wai mutum yayi umarni da haka bane an gane ko to bai da laifi akan haka tun ba wala tuzir wa ziratun wizra ukhra haka Allah subhanahu wataala ya faɗa to malamai hasa bai sun yi sabani akan wannan mas'ala daga ciki akwai su Abdullah ibn Umar da Umar ibn Khattab duk suna ganin haka din cewa mamaci wato idan ƴan uwansa suka yi masa kuka sanadiyan wannan wato shi za a yi masa azaba wato a kabari amma Aisha radiyallahu ta'ala anha ba ta tafi akan wannan ba kuma malamai ma'abuta ilimi da suka hada dalilan hadisan annabi da suka tattauna suka yi magana akan wannan mas'ala sai suka fidda maganganu kamar haka na farko wanda suke ganin mutlaq wato za a masa azaba na biyu waɗanda suke ganin cewa ba za a masa azaba ba sai in yayi wasiti da cewa idan na mutu to ku dinga kuka da ƙarfi kuna zage-zage kuna yare tufafinku da sauransu to wannan jamhurin malamai ahlul ilmi ma'abuta ilmi sun tafi a can duk wanda ya yi wasiti da aikata haka ɗin to lallai za a yi masa azaba a cikin kabari
amma
idan mutum bai wasici da aikata haka ba to ba za a masa azaba ba cikin kabari. Wannan shine abin da jamhurin malamai suka tafi akan wannan mas'ala. Akwai wanda suke ganin cewa ko da bai wasici ba za a yi masa azaba tunda ya gamata ya koyar da ɗan uwansa wannan ilimi. So tunda shi bai koyar da su ba har suka sai wannan kukan shi ma yana da laifi ya yi tafsir. Amma dai zan ce mafi inganci a gaskiya a inda ba ya yi wasici ba to dai da laifi a kan wannan kuma ba za a masa azaba ba yana cikin kabari ta sanadiyan kukan ƴan uwan nan nasa da suka yi. To kun ga ƴan uwa idan haka ne bai gamata mu maida abin kamar al'ada ba. Tunda akwai waɗanda suke ganin cewa mutlaq ma za a masa azaba. Wannan ra'ayi ne kuma tun daga sahabbai akwai waɗanda suka tafi akan wannan daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A sai abu na 11 kenan shine ana so yayin da mamaci wato ya rasu idan aka zo aka same shi ya rasu bayan an bi waɗannan matakan abubuwan da muka ce a bi to kafin mu je wannan daga cikin abubuwan da suke haramun ne shine na 12 shine akwai matan da suke aske gashin kansu da suke aske mai a gashin kansu shine abu na 12 wanda yake haramun ne halqus sha'r saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a cikin sahih al-bukhari mu'allaqan haka ya cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya barranta daga mata waɗanda suke aske gashin kansu yayin da aka masu rasuwa haka kuma masu wato yaga tufafinsu an gane ko kuma masu dukan kansu to saboda haka haramun ne mutum ya aske gashin kansa sawa'un namiji ne ko mace saboda wai tsananin jin zafi akan a rasuwan wani ɗan uwa nasa. Sai abu na 13 shine ghusulul mayyit. Idan aka gama da matakan nan gabaki ɗaya abu na gaba shine ana son dukan wata gawa idan mutum ya mutu wato ana so a yi masa wanka wanka irin wanda addinin musulunci ya mana bayani kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu. Jamhurin malamai ma'abuta ilimi sun tafi akan wankan gawa wannan fardu kifayatin ne wato farilla ne wanda idan wasu sun yi sun ɗauke ma wasu ƙarƙashin wankan gawan nan ahlul ilm sun yi bayanin su waye ya gamata su dinga yi ma mutane wankan gawa da dama daga cikin malamai ma'abuta ilimi sun tafi akan idan miji ya rasu yana da mata ita wannan matan in dai ta san wato hukunce-hukuncen sallan abin nan wanka na gawa kuma tana da wato experience akan haka din ta taɓa yi tana da ido akan wannan to ita ya cancanta ta wanke mijinta saboda hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu an gane ko inda suke cewa ma gasar rasulullah law istaqbaltu min amri mustadbartu ma gasar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa zawjatu. Haka Abu Bakar as-Siddiq lokacin da ya rasu matansa suka wanke shi wato matansa ta wanke sa. Haka Ali ibn Abi Talib lokacin da ya rasu matansa ta wanke sa wato Fatima bint rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haka aka sun haka ita ma idan ta rasu in dai mijin nan yana da ilimi na sanin yanda ake wankan gawa sannan kuma ya yi mumarasa wato yana da experience akan haka to shi ya gamata ya wanke matansa. Wannan shi ne da dama daga cikin a'imma abinda suka tafi a kai. Akwai waɗanda suke ganin cewa a'a idan mutum ya rasu makusantarsa ta ɓangaren wato tsako dangantaka idan akwai fuqaha masu ilimin abin su ya gamata su yi masa wanka. kuma ya kasance salihai ne, suke cewa ai alakan da ke tsakaninsa da matansa bayan mutuwa alakan nan kamar ta fara ne, tunda za ma ta aure ne kuma yanzu ya mutu babu a wannan alaka. Amma dai ra'ayin farko gaskiya da murin malamin suna a kai, idan kuma wanda ya rasu bai da aure to sai a duba cikin ƴan uwansa waye yake da ilimin wankan gawa da hukunci-hukunci ya san abin kuma salihi, sai a gabatar da shi. Idan babu sai a nemi cikin mutane malamai wanda ake ganin salihi ne, wasu suna ganin idan sarkin garin sai Imamun Nawawi da su Siddiq Khan duka sun yi isharar waɗannan. Idan sarkin wannan garin ko shugaban wannan garin yana da ilimi sosai na sanin hukunce-hukuncen wankan gawa, shi za a gabatar. Akwai masu wannan ra'ayi, ina fata ana tare da ni. Tayyib, to a wanda ya kasance an yi ɓarinsa yaro wato jariri wanda bai wuce wata hudu, shi ma zance fi inganci idan ya wuce wata hudu, dama da hikima na suka ce aka yi ɓarinsa wato za a yi ne, za a mai wanka kuma a yi masa sallah. Inda ya wuce wata nawa, wata hudu, tun da lokacin an riga an hura masa rai, tun da kowa ya san shahararren hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya bayanin matakai na hura rai, sun mai ku a 30 yawman nutfa, sun mai kunu mudra, sun mai kunu alaka, sun mai yursar ilayhi almalak fa yanfukh fihi ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat bi kasbi rizqihi wa adli wa amali wa shaqiyyin aw sa'id ila akhir hadith rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amma ashhid almaraka wanda aka kashe shi a hali na gumurzu na yaki, to shi wannan zancen shi inganci wato ba a yi ne, ba a yi masa wankan gawa, kamar yadda ya faru da waɗanda aka kashe su a yaƙin Uhud. Cikin hikimomin aka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin cewa ranar tashin alƙiyama dukkan wani rauni da ya ji na ciwo ko tabo ko makamanta haka zai zo ranar tashin alƙiyama yana ƙamshin turare, yana ƙamshi wannan wurin. To shi yasa wato shahidul ma'araka ba a yi masa wato wanka, haka ake binne shi. Abu na goma sha hudu shi ne idan ya kasance wanda ya mutu duka ƙarƙashin wankan ne, idan ya kasance wanda ya musu a wato yarinya ce karama, to shin yana halasta namiji ya mata wanka ko babanta? Misali babanta idan karamar yarinya ne ko kuma tana dab da balaga ko makamancin haka, an gane? To a nan jamhurin malamai ma'abuta ilimi suka ce idan a cikin mataye akwai wanda take da ilimin haka ɗin, to an fi son mace ta yi mata wankan gawa. Suka ce saboda Ummu Atiyya radiyallahu ta'ala anha, ‘ya’yan uwa a cikin sahabbai babu wanda ya kai, malamai suke cewa Ummu Atiyya iya wankan gawa, wannan sahabiyanta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To kun ga da wannan ne ya gamata matayenmu yanzu ku dage ku koyi ilimi na addini, hatta tabi'ai da suka kware wajen wankan gawa duka sun koya ne aka ce daga ruwa daga Ummu Atiyya, ire-iren su Muhammad ibn Sirin. To Ummu Atiyya ita ta wanke ɗan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Zainab. Sai malamai suka ce tun daga shi Ummu Atiyya ita ta wanke Zainab, kuma gashi akwai manyan sahabbai kuma mahaifinta yana da rai, wa ya gamata ya wanke yarinya idan wato a mace ne wadda ta mutu ko da mahaifinta yana nan? Shine idan akwai mace wadda ta san abin da hukunce-hukuncen abin, to ita ya gamata a jibinta mata lamarin, idan kuma babu wato a babanta shi ya gamata ya mata wato wannan wankan. Yasa aka samu Abu Qilaba lokacin da ƴarsa ta rasu, wato ya wanke ƴarsa, babu laifi akan haka din. Wannan kuma ya zo a cikin musannaf na Ibn Abi Shayba, kuma wannan shine ra'ayin al-Imam al-Auza'i da al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala 'ala al-jami'. Sai abu na nawa za mu ji shajiyar ko abu na shajiyar, ya'yan uwa, idan wadda ta rasu wato mace ne, to ana so kanta idan ya kasance an mata kitso, musamman irin wannan kitso namu na yanzu, ana so a yi ne a warwar wannan kitso. Idan aka warwar wannan kitso din, wasu malamai irin su Abu Malik sun rinjaye da wannan a wanka na uku na ƙarshe, za a yi ne za a mata kitso guda uku sai a sa su kalli bayanta. Wannan shine abin da Ummu Atiyya, wannan sahabiyar wadda muka ce babu wanda yake ci iya wankan gawa lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda ita ta wanke Zainab bint Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ummu Atiyya haka ta wato yima Zainab kitso wato abin nan guda uku da fa'i, a Hausance me ake kira kitso, ma'ana mata me kuke kira? Na'am, okay, shi wannan layi uku ake so a mata kunya, to a fasara shi da kunya, an gane ko? To ita Umma Fiya din haka suka yi ma Zainab, suka sa kunya uku, wato suka kalli ina baya. Amma zance mafi inganci, babu wani nassi ingantacce a addinin Musulunci wanda ce dole kunya uku kawai za a yi. Idan wajen wankan an ga cewa tana da cilin gashi da yawa, za a iya mata hudu ko biyar ko makamancin haka. Idan kuma ana so a yi koyi da wato wannan abinda Ummu Atiyya ce, tunda sunna ne, tunda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da shi, sai a yi guda nawa? Guda uku din. Ina fata ana tare da ni. Tayyib, ya yan uwa, zance mafi inganci abinda jamhurin malamai suka ce a kai shine idan mamaci ya rasu, ba a yanke masa cire wani abu na jikinsa, kamar cire kumba ko gashi ko na hammata ko na mara ko a gyara a cire zo a mai askin ke ko makamanci haka, zance mafi inganci ba a haka. An gane ko? Shi yasa ake so kowane lokaci mutum ya kasance a halin wato siffofi na musulmai ba na kafirai ba. Irin matasan mu yanzu da suke kitso, irin abin da suke kitso, wai su gayu ne yanda Yahudawa suke, wannan hauka ne ba gayu ba. Da kuma waɗanda suke ne suke aski na wato sai aske gefe a bar tsakiyar kai da gashi, kun ga wannan duka al'ada ne na me na Yahuda. Da matayenmu na yanzu masu siyo gashi na dabbobi suna kara ma kansu a cuce maza, an gane ko? Kun ga wannan duka mushkila ne kabira. Idan mutum ya mutu da a cuce mazan nan, za a ji a binne shi kenan, tunda ba a so a taba komai na jikin mutum. Ina fata ana tare da ni. Daga cikin malamai akwai waɗanda suka yi sassauci, suka ce idan ya rasu ɗin, muke ga wannan abin maslaha ne gare shi a cire masa wannan abin, to za a iya cirewa. Amma wasu ne fa suka halatta haka kaɗan daga cikin malamai, wanda hata Abu Malik a cikin sunna ya kawo wannan zance. Kuma suka ce idan aka cire, ba za a je a yarda ba ne, za a tattara a binne shi da abinsa. Ka gari akwai matsala kenan. Wannan robobin da kuke ɗora ma kawunan ku a cuce maza da abubuwan da maza suke na wannan gashin da suke sanya ma kansu masu kitso, gashi kana namiji, Allah ya yi ka namiji, sai ka yi ƙoƙari ka mai da kanka ko kai mace, to kaga akwai babban matsala. To shi yasa babu tsira ga mutum shine ya san addininsa. ya san kucu-kucun addinin sa, babu wayewa a duniya irin sanin addinin musulunci. Idan ba ka sai mutum yaje yana ta rayuwa na dabbobi shi bai sani ba. Abu na gaba na nawa kenan za mu je? Abu na 16, masha Allah, na yi farin ciki sosai yadda ake bi. Abu na 16 shi ne idan ya kasance wadda ta mutu macen, kuma a yayin da ta mutu fi batniha janin, wato a cikin ta mutu amma a cikin ciki ta mutu lokacin da ta mutu tana ɗauke da ciki lokacin, to shin za mu ciro wannan ɗan ko ko za mu binne ta da wannan ɗan? Ya kace to nan za a zo malaman asibiti su yi bincike. Idan wannan yaron misali ya kai matakin da an hura masa rai, ana ga kuma idan aka ciro shi zai iya rayuwa, to babu laifi za a iya yi mata operation a ciro wannan yaron. Wannan shine abin da jamhurin malamai suka ce. Idan kuma ana ga cewa wannan yaron bai cikin ma karami ne, bai kai matakin hura masa rai ba, to kun ga shi kenan sai a binne ta da wannan ciki nata. Abu na gaba na nawa kenan? 17. Shi ne idan ya kasance mutum ya mutu sai aka je aka binne shi amma ba a yi masa wanka ba, to shin nan dole za mu ciro sa mu masa wanka ne ko za mu bashi tun da an riga an binne shi? Tun da ai daura ake ko wannan daura ce, to a ka'idar daura kuma duk ma dai an faɗa mana ƙwararren lokaci ne. Yanda ake daura ana sa har projector da sauransu, wasu abubuwa ba ni kaɗai zan yi ta magana ba, ana yi ne ina jefa tambaya saboda muna mu gane cewa su wane ne suke tare da mu 100% ko ko su wane ne suke tunanin can garuruwan zuwa yake tunanin Nasarawa da su zo Nasarawa da wanda suka zo Mina, ko akwai ƴan Mina suwa suke tunanin Mina masu ƙillera suwa suke tunanin Leke ajiwa da sauransu. Ayyub, ina so in ji wannan ansan daga gare ku. Idan an riga an binne shi, shin a wannan hali za mu zo mu tono wannan mutumin mu zo mai wanka ne ko ko za mu bar shi tun da an riga an binne shi? Na'am, za a bar shi a binne shi kenan, ba da dole sai an mai wanka ba kenan. To akwai wani mai zance, akwai wani mai faus an riga an binne shi, eh an riga an binne shi. Na'am,
saboda rashin sani,
eh ta sababin rashin sani ko kuma su mutanen nan da aka binne su babu mai ilimi kila cikin su na sanin hukunci hukuncen abin da ya gamata ga mamaci. Yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa aka sa wannan maudu'in a wannan daura kamar yadda malam Musa ya bayani. Tayyib, yanzu duka mu kun yi ittifaki akan cewa za a bar shi kenan? Na'am. Eh, to tambayoyi a rubuta sai an gama gaba ɗaya sai a yi tambayoyi. Ai ni yanzu ni na maku tambaya. Duk da an ce dama ɗan Najeriya haka yi, ko in ka jefa mai tambaya shi ma sai ya jefo maka. Na'am. Sai ya ƴan uwa a gaskiya ansan da waɗannan suke bada sun samu wani ɓangare na ansa, amma yanda ansan take idan wannan mamacin da aka binne shi ba daɗe da binne shi ba yana nan a yanda yake bai yi rugu-rugu ba, wato ya canza kamanni, to gaskiya jamhurin malamai sun ce dole za a tona wannan kabarin a ciro su a yi masa wanka sannan a yi masa sallah a je a binne shi yadda ake yi ma sauran musulmai. Wanda ba a yi mai wanka shi ne shahidul ma'araka kamar yadda muka yi bayani. Amma idan kila sai bayan wata shida shekara ɗaya ko makamancin haka ilimi ya zo ma waɗannan mutanen, a wannan lokacin kuma ana ganin ya fara rugu-rugu, to a wannan lokacin ba za a tunda ko an ciro me za a wanke. Ina fata ana tare da ni. Wannan shi ne abin da malamai a ma'abuta ilimi wato suka tafi a kai. Abu na gaba na 18 kenan ko? Shi ne ita bayan wanka sai maganar sallah. Wannan sallah wato yana halarta a yi sallan gawa akan a fili, ha kuma yana halarta a yi shi a cikin masallaci. Lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya rasu, sai Aisha radiyallahu ta'ala ana ta ce da Allah ku kawo shi masallaci a mai sallah ta yanda ne wato za mu halarci wannan sallah din. Sai sahabbai da dama suka ce ta ya za a yi a yi mamaci sallah a cikin masallaci. Sai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce subhanallah ma asra ma nasiyan nas ma salla rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala suhail ibn al-bayda illa fil masjid. Wato ma asra an-nas ko ma asra ma nasiyan nas والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صحيح ابن البيضاء إلا في المسجد. النبي تكيتشي أكيتم متعني أكيسكي يويتمي من تقلمي هكذا قدقاوة الصوري يوشي يوشي أكيما صحيح ابن البيضاء صلى أولنا مصلات وتعيش أكيما ماكي وشي صلى تيوفي إنجنشي ينا على صعي صلى قاوة هنا a ce masallaci, wannan babu laifi a kan haka. Tsoye, wannan hadisi ya suka sayo wa musulmi haka za su sunan Abi Dawud. Akwai wasu hukunce-hukunce da dama ina ga a cikin ƙarƙashin practical ɗin da za mu yi na sallah da wankan gawa za mu ƙarasa bayaninsu. Wannan shimfiɗa ne. Yanzu abin da zai rage mana shi ne a samu mutum ɗaya wato ya zo ya kwanta a kawo mana abubuwan nan na wankan gawa sai mu yi shi practically da sauri, sannan baya kuma mu yi sallan wato wankan mu yi sallan gawa ɗin shi ma a gaggauce. Za mu yi ƙoƙari mu yi practical ɗin wankan gawa. Sauran hukunce-hukuncen a ƙarƙashin wato wankan gawa za mu yi bayanin su, haka kuma a practical din da zamu yi, haka kuma a sallan da zamu yi na practical na wankan na sallah akan mamaci za mu yi bayanai a kan su. Hadda halastin wato yana halasta mata su halarci me sallan gawa babu laifi, amma wajen tafiya da gawa baya halasta mata su bi wannan gawa. Sannan abin da yake dacewa shi ne a karɓi wannan gawa a ɗauke ta da hannu, an gane ku wannan shi ne sunna. Daidai idan wurin yana da nisa babu laifi sanya a mota. Sannan kuma amma ta gawa ana so tana gaba ana binta a baya, an gane ko musamman in za a tafi akan abun hawa. Amma idan za a tafi a ƙasa ne wasu malamai suna ganin babu laifi wato wasu suna gaba suna bayan a ƙasa ne. A hadisi ya tabbata na Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ar-rashidu khalfal janaza wal hadisi da ya tabbata hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda wato suka yi wannan bayanin suna da yawa, an gane ko, da kuma daga cikin sahabbai ma wanda suka ba da fatawoyi haka haka daga cikin waɗanda suke ganin halastin wasu za su iya tafiya gaban gawa da wanda za su iya tafiya a bayan gawan, wanda duka akwai hadisai da sauransu da suke bayanin haka din, wanda za mu ƙara bayanin su da an basan su a yanzu practically da za mu yi wato na wannan wankan gawan da kuma practical ɗin da za mu yi na sallan gawa insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da muka faɗa albarka. Yanzu za mu shiga kai tsaye a kan practical ɗin wankan gawa ɗin, sannan sai mu yi sallah. Sannan masu ɗauka kuma da bidiyo za mu so daga baya sai su ba mu bidiyon insha Allah ta'ala.